Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lafiyar Murya Zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga ƴan Azara inda daidai wannan lokaci aka riga aka idar da sallar Juma'ar wadda ɗaya daga cikin limamanta ya jagoranta ko ince ɗaya daga cikin limaman masallacin ya jagoranta bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana kuma yanzu haka na samu damar ganin liman zan kuma sada mai sauraro da shi domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice suna a matakin farko
suna na Abubakar Shaibu Abubakar Dorayi hudubar mu a yau ta mai da hankali ne wajen irin tsananin da al'umma take ciki menene yake jawo wannan tsanani sannan kuma wace hanya ya kamata abu dan a fita daga cikin wannan tsanani wanda akan wannan hudubar ta mai da hankali
to ina abubuwan da suke jawowar kuma ina mafita
asali a mahanga ta addinin musulunci da nassin alqur'ani da hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke haifar da tsananin rayuwa shine saba ma ubangiji domin Allah madaukakin sarki yana cewa babu wata musiba da za ta same ku face sababinta abinda ku kuka aikata tare da haka ma yana afuwa da rangume da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Ibn Umar hadisin Abu Dawud annabi yake cewa mutakar mutane za su dinga tauye mizani sikeli da kwanukan awo to lalle Allah zai jarabce su da fari da kuma tsadar rayuwa kuncin rayuwa kuma Allah zai jarabce su da zalincin shugabanni to kaga dukkan waɗannan sababan su suna komawa ne zuwa ga ayyukan da mutane suke aikatawa saboda haka dole ne mu tuba wa Allah madaukakin sarki mu inganta alaƙarmu da Allah mu yawaita istighfari da fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan kuma Allah zai kawo mana dauki amma wajibi ne su shugabanni su ji tsoron Allah dukkanin abubuwan da suka san cewa zai kawo al'ummar su maslaha da jin kai da tausayi shine abin da ya zama wajibi a kansu su dinga tuna cewa annabi ya gaya mana cewa duk shugaban da ya tsananta mu al'ummarsa shi ma Allah ya tsananta masa kuma annabi ya faɗa cewa duk shugaban da ya shugabanci al'umma ya mutu a ran da mutuwa ta zo masa yana mai ha'intar al'ummarsa to Allah ya haramta masa shiga aljanna to saboda haka wajibi ne shugabanni su ji tsoron Allah idan ma a misali a ƙasar gaba daya abin da yake da alaka da tsadar rayuwa da tashin abinci yana da alaka da rufe boda in maslaha a bude boda shine abin da ya kamata a yi a bude saboda yan ƙasa su samu maslahar rayuwa su samu jin kai su samu nutsuwa a cikin halin da suke ciki saboda haka bangare biyu ne su shugabanni su ji tsoron Allah su aikata abin da ya ga dama abin da ya dace sannan su kuma talakawa su ji tsoron Allah su kyautata alaƙar su da Allah su tuba sannan a yawaita taimakekeniya tsakanin al'umma yawan sadaka fitar da zakka da makamantansu
to mai sauraro da fatan Allah ubangiji ya sa mun amfana musamman ga mu na ƙasa-ƙasa al'umma talaka mabiya mai kokarin gyara tsakanin namu da ubangiji da kuma tsakanin mu da sauran al'umma mu tausaya mu sauƙaƙa mu ƙauracewa tauye mudu da tauye awo da tauye sikeli domin kaucewa daga cikin wannan musiba ko jarraba da Allah ubangiji ya saukar mana a hannu guda kuma su ma shugabannin Allah ubangiji ya sa za su yi aiki da wannan huduba su abin da ya kamata wajen sauƙaƙawa al'umma ta yanda za a haɗu a dunƙule a guri ɗaya a gudu tare a tsira tare a kai ga gaci a samu nasarar abin da ake so a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lafiyar Murya Zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga ƴan Azara sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a ji mu daga wani masallacin na daban wassalamu alaikum